今天爱看见人说的海洋美，
今天爱看见人说的海洋美。
Rashin tayi akan bar arha Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin. Jama'a assalamu alaikum. Yau zamu kawo karshen firar mu akan takaddamar kasuwanci tsakanin China da Amurka. Masanan mu Alhaji Suleiman Bello da Dr. Lawal Habib Yahaya za su bayyana mana irin hubasan da ya kamata gwamnatocin jihohi da ƴan kasuwansu su yi domin tattalin arzikinsu ya haɓaka. Jama'a sai a biyo mu domin jin ƙarshen firar.
Alhaji Suleiman Bello, mallam ga daktar ya ce fa ba za ku iya ku kaɗai ba, amma sai wani ke ganin kamar kuna da ƙungiyoyi da hukumomin hukumomin da kuke hulɗa da su na ƙasashen duniya. Misali, ba wata kafa da za ku yi amfani irin wannan kamar international connections da ake faɗa. Misali, ku ci gajiyar wannan abu kafin ma a kai ga cewa tunda watakila za a kai wani mizani da ƙasashen biyu za su gane cewa ya kamata mu sasanta.
Eh, akwai kare misali kamar akwai chamber of commerce din ma kan alisa ce akwai manufacturer association of Nigeria a duk al'ubar da suke da alaƙoƙi da irin su yanzu kamar ita chamber movement is the world over kowanne gari akwai shi. So this about is wanda za a iya yi mu'amala su a samu a tilaje wannan abu. Ka san shi wannan yakin wato abu ne na fuska ji kamar ko Nigeria. Indication for Nigeria shi abuwa ne guda biyu. Ka san for the zap din mu yanzu na Nigeria 90% a dala yake.
Abu shi 90%
sannan kuma kamar kashi hudu ko kashi biyar yana da yawan biyar ko kuma suna wani abin nan. To ka san yanzu idan aka samu wannan matsalar ta kaddama da abin nan, kasan Najeriya za su iya tsage nasu inda Amerika take kashi 90 a ce misali yau ne ko da kashi 40 ya dauka kaga su sun rabu. So kowa zai so ka ajiya da kudin sa. To idan Amerika suka yi ta wancan yaki abubuwa ne za su sa tuka guda biyu. Mu da wasu irin mu za su iya tunda aka lasu su koma Raymond B. Wanda kaga wannan da ake tsakanin Najeriya ta magana currency exchange a yanzu ba ana yi. Amma yanzu a wannan shekara wata hudu wannan shekara aka kai a Raymond. Me yasa kin da wai ba? Saboda da ai babu na amma da abin ya zafi sai suke da mafita. Kaga su kai suka kan da garki suka sani wannan agreement. Saboda China su ne largest exporters of commodities a duniya.
Su fi da kowace kasa fitar da kasashe a kayayyaki
zuwa to kuma a Najeriya China ita ce abokin hudunmu ta farko kuma mai banta fice America. Inda America suka fi su sun fi su karfi misali samun matsali kamar mun mai ne muke ba America kuma shi abin da ne jan kuɗi da yawa amma kayayyaki masu yawa kuma sun fi ka China. So shi zaka ga China sun tsaya su to ai ba America ba su to wannan abin ya canja ba. Misali yanzu a gap din da yake tsakanin America da abin nan ya ce ya karu su effort din su ya reduce. So idan kaman da ya ce zawarcin mu zai to amma sai mun yi takun. So idan muka yi kuma ƴan kasuwa suka yi da kungiyoyin ƴan kasuwa wanda suke da capacity da know-how da za su iya fita su nemo abokan hurɗa a kungiyance ina ga za a yi samun nasara.
To amma watakila ko da a kungiyar ne wani zai ce kuma akwai batun tun da alaka ce ta ƙasa da ƙasa an ce sai wani lokacin wasu al'amuran sai gwamnati ta saka hannu. Baka ga har yanzu dai ana buƙatar misali shigowar gwamnati misali?
Ai yanzu idan ka tashi daga zaka je China kai hulɗa. Ai Najeriya embassy tana nan. Ita za ta zama muku gode ce. Ai shi ne gwamnati. Yanzu in za ka tafi ka je kai wannan hulɗar ko karama ce san ba sai suna buƙatar ka sanar da su kuma ka sanar da su suna ci saka dole ka bashi sai a ci a ci za a ci organized private sector zai zama mulhu ne da gwamnati da organized private sector da su kuma wa'ai fa'in nan mutane waje ai ba za ka iya wani abu ba mutu ba ai gwamnati ita ce jigo kamar mutum ne a ce zai shigo kan abu gida ai sai haka dama.
To kamar yadda ɗazu muka yi ba faɗi ƴan kasuwa suna da ɗumbin ƙalubale na farko kawai tsari ne na zama marina musamman mu a nan arewa misali za ka iya cewa sannan kuma ga shi ɗazu kai mana bayanin cewa akwai ƙarancin tallafi da sauransu har yanzu dai kuma karancin wannan wato zaman murnar ya sa da yawan daga cikin an kasu murnar suna da kuɗi a hannun su amma ban san alfa ne irin waɗannan cibiyoyi naku na kasuwanci masana'antu ba na cikin gidan ma ballan tana na ƙetare ya kake ganin ko da su waɗannan cibiyoyin sun shigo ciki yan kasuwar da tunda dama dai su dai muke so a ce misali a ƙarshen ƙarshe da su da ma waɗannan bayan kasuwa ba sun amfana da lalari ya za su ci gajiyar wannan yunkuri misali na ƙungiyoyin ku misali
kasan ga ta gaskiya akwai na kaso wajen ilimi na zamani shi kuma kasuwanci na zamani yanzu gaskiya sai da ilimi na zamani sa ka kira shi da cewa waɗanda suke da harka suke da tunanin yin abu su nemi ahalin abin su yi da su in baka sani baka tambaya gani suke gaba da yawa suka ganta kawai wannan ungiyoyi ba su da amfani amma suna amfani kwarai da gaske yanzu idan ka shi fita waje za ka yi harka na san wani ɗan kasuwa a nan a baya wanda ya je zai siyo injina wanda shekara 20 da wani abu suka wuce kasancewar shugaban chamber of commerce na Kano yana garin da ya je wajen meeting din su ya sauka masa abubuwan da yawa so kamar waje daga an ce kana misali irin kungiya kamar Professional Association of Nigeria ko kuma Chamber of Commerce wato ana ganin cewa kai sahihin ɗan kasuwa ne sahihin mai masana'anta ne amma kawai ka zo su yi kawai ce kawai ka zo kamar kuma in Najeriya ke kaurin suna wajen abubuwa na rashin kiri
na almundahara
ba kowa zai ma'amala da kai ba saka dole su kungiyoyin su fita su wayawa da 'yan kasuwa kai 'yan kasuwa kuma su ba da dama a waya musu sai kuma su shiga cikin wannan harka don su fahimce ta don kuma su samu sauƙin wannan abin
wato tunda magana na an daɗe ana yin ta kuma watakila ku a matakin ku ko dai na jiha ko na tarayya da kuke harkanan ta na sima kuna da bayanai ko rahotanni irin waɗannan akwai wani yunkuri da kuke ne a hannu ɗaya ku wayar da kan 'yan kasuwa ko ku ankarar da su a ɗaya hannu kuma ku ankarar da gwamnati
ana yi ai kullum za ka ci a can ba kuma tana bitin da gwamnati ta amma da gwamnati ka kuma yanzu ai tsohon shugaban can malama yanzu yake kwamishinan masana'antu a Kano sai haka kaga shi ya fahimci yanzu ya shiga kowane bangare saka kalubale yana kansa ya hada wannan abin nan ya fahimci da kowa zai saurare shi saboda yanzu komai ya kare akan teburin sa saboda haka aikin ci ne babban shi ne aikin irin kungiyoyi kamar irin samba kuma shi ne shiya su an karar da mutane a kan irin wannan abin ko baka so ba a bi ka din da kake a je a gaya maka a ko da rediyo ne ko a jarida ko a rubuce ko a zo physically kanka a gaya maka abin da ya fata kai shine ranzo idan kai ba haka kake ba yanzu wanda yake da masana'anta in ya rufe ai baka so kai rufe ba cutuwar wasu ma sai ta fi cutuwar da zai yanzu mutum ka ɗauko dala miliyan 10 ka ce ka zuba ka abin da sai ka shekara 20 ba ka abin ɗinta ba amma idan ya zuba ta a account da tun da naira yake ci inda shi ne akan kansa da iyalinsa ai sai mutum bai fi kare ba saka abu ne na taimako ba banda samun kuɗin abu ne kuma na taimako na taimakon kansa na taimakon al'umma yan uwa da sauransu saka abu ne da in ma ba ka da hangen ma da kungiyar da gwamnati ya kamata ta nusar sheka sai kai mun san muna karin tarihi a 60s and 70s a gari kamar Kano da yawa da suka yi masana'antu gwamnati ta ba su kuɗi ta ba su bashi a ɗan ruwa kaɗan kuma aka ba su fili kyauta kuma aka musu abubuwan da suke bukata saka haɗin kan dole a yi shi mu kuma kanmu ɗan kasuwa da fatuwar wanda muke gaba wannan ƙungiyoyi dole mu tashi mu ankarar da mutanenmu dan yanzu akwai wanda misali yanzu za a ga cewa yanzu bari maka misali yanzu kamar a ce da mayafi mayafin da yanzu kawai kamar Kano a ce ana samun mutum akwai miliyan mutum miliyan 15 a ce matan da suke Kano kan su miliyan 5 ne a ce kowace mace a rana ta ɗauko mayafi ɗaya ta ɗora nawa ne babu sun da ba ta ɗan kwali guda uku ko huɗu a ɗakin ta amma a ce wannan suyawa muke muna kawowa so haka the market is there so ya kamata mu exploit din ta da zan yi shi ne ya bazo ba sana an ta wannan abu nan mutane za su iya kawo mana machine da takardar expertise mu ko muna da market da resources da za a yi wannan abu
yau dama abin da ke so dan ƙara magana kina wai abin da baya ga waɗannan kalubale na infrastructure da ake magana muna kula ƙwararrun da za su iya sanarwa sana'antarwa ƙwararru misali injiniya da masana
akwai ƙwararru amma ba su ishe ba amma duniya yanzu abu da take duk wani kan da fako faran da kake zaka iya samu shi ba zai mai aiki wani ma zai baka aiki da sauran ba
da kuma wai a ƙarshen ƙarshe wacce rawa gwamnonin jihohi za su taka akan wannan batu ne misali baya ga ita rawar gwamnatin tarayya da ka ambata mana a baya
to gwamnoni ya kamata su gane cewa akwai manyan kungiyoyin ƴan kasuwa a jihohinsu suna buƙatar tuntuɓar su ba wai kawai a zaman zamantakewa da bukukuwa ba hatta a wajen tanadin kasafin kuɗi ya kamata a saurari ƴan kasuwa da ra'ayinsu domin a ga me ya ci gaban kasuwanci wani irin haraji za a sa musu menene zai iya taimakawa kasuwancinsu domin su kansu jihohin sa'ar su da nasarar su da ci gabansu ya danganta da yadda kasuwanci ya bunƙasa domin samun mutane aikin yi ya danganta da yadda kasuwanci ya bunƙasa domin samun zaman lafiyar kasuwar jihar ita kanta a daidai yaran da suke ragaita da marasa aikin yi sannan bunƙasar kasuwanci da ci gabansa shi ne zai daɗa bawa su kansu jihohin nan kuɗin shiga ba tare da suna ɗaukan hula a hannu suna zuwa wajen gwamnatin tsakiya bara ba.
Nan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin da waɗanda kuka je murayensu da Solomon Abo da Tubahiro Delene da suka shirya mana sauti ne Salo Garba ke cewar ku huta lafiya.
Kudinka ka ja wuya ka sami kudinka to je ka kashe su da hanya mai kyau. Kudinka ka je da hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abinka a ce ka kashe su da hanya mai kyau. Kudinka ka je da hanya mai kyau.